بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لتنين أشرين ده هدو قواتن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نالي شكرا دبو ده هدو ده أشرين وان ده 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 شدا قواتن جون 1999 إذن جماعة المسلمين بس من تابع حريان زبا مقشبا منا إيبا وصدر صادة تكين أينه لا يور مقباتا نا الدين المسلم كي تندك كم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيان هلتا هارزوا كان أينه من يمن ينسى بنشي musamman sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda a bayanan mu na farko mun ji yadda magabatan mu suke rayuwar zamantakewar aure tsakanin miji da mata tsakanin siriki da sirika tsakanin al'amuran da suka shafi wato hudda dai ta zamantakewar aure baki daya to har muka taho a matsayin sayyidina Umar na ainihin wato khalifa na addinin musulunci shugaba jagora kwararre daga cikin ainihin kwararru na ainihin siyasar musulunci to anan ne muka ainihin dauko wani dogon hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin babu qissatil bi'a wal ittifaq ala Uthman ibn Affan wa fihi maqtal Umar radiyallahu anhuma wannan hadisi da yazo a karkashin wannan babi lambar hadisi na 3700 sannan mun kawo takhrijin shi a wurare mabambanta waɗanda har guda 6 banda wannan wurin da Imam al-Bukhari ya fitar da su to mun ji irin dai wasiyoyi da kuma yadda al'amari yake dangane da adalcin Umar jama'a Sayyidina Umar yana da adalci a cikin mulkin shi baya zalunta talakawa ya nemi su hukunci na adalci saboda kula da ainihin dokokin da addinin musulunci ya kawo da kuma hadarin da shugaba zai shiga tun daga nan duniya har zuwa kiyama in yayi zalunci to ba mu gushe ba muna jin ainihin zantutukan da shi Amr dan Maimun wanda shine babban sahabi dangane da riwayar wannan hadisi Amr ya ci gaba da cewa wa qala sai kuma sayyidina Umar yace ma'ana yanzu sayyidina Umar zai fara wasiya kenan yace usul khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina khalifan da zai zauna mazauni na bayan ni na gushi to inne mai wasiya ya kula da mutanen nan waɗanda suka fara yin hijira tun na farkon nan suka shiga addinin musulunci da dimdimin shi ma'ana mutanen da suka yi sallah a qibloli guda 2 suka yi sallah suka kalli baitul maqdis kuma suka dawo aka juya da su suka dawo makka sune al-muhajirun al-awwaluna ko kuma waɗanda suka halarci yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mubai'a a ƙarƙashin wannan bishiya da Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubai'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minan nan waɗannan da suka yi maka ainihin wato mubai'a a ƙarƙashin wannan bishiya to wasu suka ce sune waɗannan muhajirai ala ayyi halin da mutanen da suka shiga addinin musulunci da dimdimin shi suka yi hijira zuwa ainihin kasar Habasha sannan suka yi hijira zuwa Madina ko kuma hijirar su ta kama suka yi tsaye daga Makka zuwa Madina Sayyidina Umar yace a kula da darajojin su ma'ana kamar yanzu tsohon shugaba in zai tafi yace a kula da tsoffin ma'aikata tsofaffin sojoji tsoffin yan sanda kar a ci amana su jama'a wacce cin amana ta wuce a ce tsofaffin sojoji sune suka ainihin yaki sun je yakin Kongo sun je yakin duk sun shiga sun kara mutuncin kasa sun nemo wa kasa daraja sun nemo wa kasa mutunci sun girmama daraja da sunan kasa amma yanzu daula ta zo an ce wai su ba su yi boko ba sune major guard sune masu gadi tsakanin ku da Allah ku sojoji masu kaki da wandan karfe yanzu tsakanin ku da Allah za ku iya daukar zunubin da kuke diba na waɗannan tsofaffin sojojin sune iyayenku sun sa kaki sun sa gajeren wando tun kafin asa tun ana cewa dan sanda dan doka yana yawo da guntun wando tun lokacin suke aiki amma yanzu ba a maida su a bakin komai ba pension nawa ake ba su wata nawa ake tarawa ba a ba su ba wane irin wulakanci kuke musu kafin ku kai ga ba su pension billahi allazi la ilaha illa huwa sai kun ba su haƙƙin su wanda ya kamace su sayyidina Umar fa da khalifanci ya khalifanci kudi suka taru jama'a to sai aka register duk wani sahabi wanda da jinin shi aka yi musuluncin nan tun farko in wata ya kawai sai a rubuta kudi dami guda sai aka yi maka kace wannan ne a ce albashinka ne da ku aka samu da ku aka fara musuluncin da dimi-dimi kun zo kun karba addinin musulunci yayin da ake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun kare mutuncin shi yayin da wasu suke kokarin su afka mishi ku ne kuka wahalar daukaka darajar addinin musulunci jama'a sai da aka je ana yakin Ahzab Salmanul Farisi Ibnul Islam ya bada shawara yadda za a yi a kare mutuncin addinin musulunci rami ne kusan tsawon rakumi guda ake haka shi da hannu suka haka ba su da gireda ba su da katafila da hannu suka rinka hakawa da ceburi da diga sannan suka zo suka ainihin kewaye Madina suka tsare ta diddan su tsare mutuncin musulunci to a ce waɗannan ga daula ta samu a ce kuma an cinye banda su kai ka san in suka yi Allah ya isa wallahi sai Allah ya saukar maka da cutar da babu America da Russia da za su yi maka maganin shi shi yasa ku ji tsoron Allah tsoffin ma'aikatan gwamnati tsoffin mutanen da suke su suka kare mutuncin ƙasa suka karɓo ƙasa ƴanci da su aka yi boko na farko su suka yi kaza ina tsoffin malaman makaranta su suka fara karantar da ku amma yanzu ka je ka dubi wani tsohon headmaster shekaru 40 da suka wuce shi headmaster ne amma har yanzu bai mallaki keke ba amma almajirin shi yayi gwamna yayi sakataren gwamnatin tarayya yayi shugaban kasa yayi kaza yana da motar cefa ne yana da motar kaza shi ko dan aikin cefa ne bai da shi a gidan shi har yanzu shi headmaster ne shekaru 40 da suka wuce amma har yanzu shi zai shiga kasuwa ya je riko attarugu na naira 5 a gefen rigar shi wanda irin mulakanci kenan za ku iya da zunubin wadannan ranar alkiyama sune malaman ku su suka yi tarbiyar ku me yasa ba za ku rike amanar su ba kuma dukiyar nan ba ta ku bace ta kowa da kowa ce Allah bai yarda wasu su sha roman su kadai ba in romo ya samu sai a fasa kowa ya ci sayyidatuna Aisha tace har mu mata sai da aka yanka ana aika mana kai sai da zan Umar har yara kanana sai da yanka musu albashi sayyidina Umar kenan ya kudin me za a yi da su akwai Bukhari ya ruwaito hadisi da Muslim hadisin na cikin Riyadus Salihin wani sahabi ya zo roki manzo Allah ya ɗiba ya bashi ya sake zuwa ya roka sai manzo Allah ya ce kai zan maka nasiha kaga waɗannan kuɗi da ka gani to zaƙin tsiya ne da su a baka sannan a ido kuma kwarra ne shar suna da daɗin gani kuma ba sa isar mutum ka kame wannan roko da kake yi bai dace da kai ba yana zubda mutunci abinda nake so da kai in an ɗiba an baka ka karɓa amma in ba a baka ba kakka sa kulafuki kakka kala ranka yace to ba na sake tambayar wani ne kuma bayan ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a zamanin sayyidina Umar yanzu an wadata sai zama wannan mutum na daga cikin waɗanda Umar ya sa aka register su sai Umar ya aika mai da kafan shi sai ya ce ai na ce ba na sake tambayar wani don haka ko an ka an bani ma bani karɓe sayyidina Umar sai ya tattaro jama'a yace jama'a ku yi sheda fa na ɗiba na bashi rabon shi ya ce ba zai karɓa ba kada a je kiyama gobe ya tuhunce ni a wurin Allah wannan gwamna ka taɓa ganin yayi haka ko chairman ko director ko fansa ko minister kaga yana bin wani ma'aikaci da haƙƙin shi yana kafa shaida da ma'aikata ko kafa shaida da jama'a na bashi ya ki karɓe kafin ma su je ga karamin ma'aikacin an yi kwana da su albashi sai a tara albashin wata 5 sai a je a zuba su a wata harka ana kasuwanci da su ko ana safara sai an ci riba da su bayan wata 5 sannan sai a zo a bashi ka tabbatar da ka zalunce shi domin wata 5 da ya wuce in ka bashi naira 1000 zai sai abin naira 1000 yanzu in ka kawo wannan 1000 ka bashi ba za ka sai mai abin da yake so a yanzu ba ka cuce shi za ka iya da wannan zunubin to ka ji tsoron Allah in ka taba satar kudin gwamnati ka dawo da waɗannan kuɗi sannan kai addu'a Allah ya karɓa fa ga ku da san addu'ar tsiya ga ku da cin haramun mai cin haramun addu'ar shi ba ta samun shiga gaba daya kuma malamai ku ji da kyau duk mai cin haramun ba kyau ai mai addu'a in kai wa maki haramun addu'a ka safa Allah kai da kanka domin ka kai karami fa da Allah me ya kai ka imamul at-Tirmidhi da imam Muslim suka ruwaito hadisi daga sahabi Abdullah dan Umar ibn Umar yazo yana zaune sai aka ce ga wani tsohon gwamna yazo algafata malam ai addu'a
suna da zan addu'a ya tuntuni haka musulunci ya nuna gashi cikin sahihu muslim kenan fiye da shekara 1000 kuma zamanin sahabbai tsohon gwamna ne ayi addu'a ala gafata malam ga tsohon gwamna yayi gwamna a Kufa ko Basra sai na Abdullahi dan Umar yace ka tabbatar fa da cewa Allah baya karban sallah sai da tsarki kuma Allah baya karban sadakar da aka yi da dukiyar sata wa kunta ala Basra kai fa kai gwamna a Basra ko ne maka addu'a Allah ba zai karba ba tunda ka ci haramun kenan misalin da yake duba dukkan mutum ya san cewa duk sallar da aka yi ta babu alwala bata Allah ba zai karba ba to haka ake son ka san duk sadakar da aka yi da dukiyar haramun bata Allah ba zai karba ba to sai Ibn Umar ya hada wannan hukuncin yace to ko ne maka addu'a ma na bata kaina lokaci ne tunda ba za ta yi ba ko kai sallah babu alwala ka bata kanka lokaci ne bate ba ko kai sadaka da dukiya haramun ka bata kanka lokaci ne bate ba to dan menene kuma zaka je ka kwawo shi dukiyar haramun kana nan kana ci gaba da rayuwa cikin dukiyar haramun dan kai ne tsohon gwamna ai maka addu'a yake ba zan bata lokaci na ba dan haka wannan dokar da ke kan malamai kenan yalla baiwa ne ogawa ne dagaciwa ne hakimiwa ne sarkiwa ne mace haramun ne azzalimi ne mai sama da fadi ne mai karkatar da tankin man fetur ne haramun ne akan ka kai mishi ainihin addu'a in ka yi Allah ba zai karba ba kuma ka yi laifi dan ka kawo Allah kazani fa da shi kuma ka ce biya mai bukata sannan kai kuma ka tabbatar da cewa ko ka yi addu'a Allah ba zai karba ba kai da kanka matukar ka ci haramun ga hadisi nan sahihi in ka ciyar da ƴaƴanka haramun ko sun girma ba su addu'a Allah ya karba wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun a yanzu kenan yanzu shi yaron ya girma ya zama ogan kanshi abincin shi haramun ne abin shan shi haramun sannan wa ghuzziya bil haram yana karami kuma an ciyar da shi ne da haram sai manzo Allah yace anna yustajabu lahu wai tayaya mamaki ma ake wai tayaya ma za a amsa wannan addu'a wai shi wannan karambani ne ma ya kai shi ya roki Allah tukuna irin su ake karbawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana tamkar ma yin addu'a ga irin wannan sabon Allah ne kai ka ci haramun ubanka yake da kai haramun uwarka take da kai haramun ko marikin ka ya rike ka da haramun ka girma wai kai wani zangayi ya kai ka kai addu'a cewa akai irin ku ma suke yin addu'a ai ba irin ku suke addu'a ba bata lokaci ne to saboda haka ya jama'a ku kula da waɗannan abubuwa wallahi duk abin da ya zan akwai haƙƙin wani yana rikita maka shiri yana lalata rayuwarka yana kwashe albarka a cikin harkarka shi yasa ka guji zalunci karamin shi da babban shi Allah ya isa kuma duk wanda ya maka manzon Allah yake wallahi duk wanda ka san akwai wata kullele ne ya tsakanin ku warware kafin a je ranar alkiyama ranar da ba a ciniki da dirhami da dinari innama hiyal hasanatu wassayiatu lada ne lokacin da zunubi ake ciniki da su shi yasa duk wanda ka san ka zalunta anan yayi maka Allah ya isa ka je ka tattaro su ka roki gafara su Imam al-Bukhari sai ya kulla wani babi ne ban mamaki akan matsalan nan yace babi idan oga yayi wawusa oga ya wawusa da yawa sai je wai za a tafi aikin hajji ne ko ya kusa mutuwa ne ka san sai ya dabara sai ya kurmar kalma wajen roƙon gafara to jama'a ayafe mu za mu tafi ko mu dawo ko ba mu dawo ba Imam al-Bukhari yace shin ko da sun ce sun yafe ya yafu karshe ya nuna cewa bai yafu ba domin su ba su san cutar da kai musu ba kai ne ka san cutar da kai yanzu ne sai ka zo za ka ga za ka mutu ne ko kuma kaga cewa za ka tafi aikin hajji ne ko ka dawo ko ba ka dawo ba ka wawuri miliyan 10 su ba su sani ba suna daukan dan zunuban da ke tsakanin ku ne kai gulmar su ko kai musu wani dan laifi kadan sai kai ka zo kana cewa ayafe mu sai ai ba komai ranka dade ai ba komai ranka Imam al-Bukhari yace har sai ka ga musu cutar da kai sai ka ce miliyan 10 da nawa wusa sama da fadi gwamnatin jihar Kaduna duk talakan jihar Kaduna duk gaba daya ka fito radio kai jawabi su hadu gaba daya kalmatu haqqin wa ijma'in su ce sun yafe maka sannan ba haka baka mayar yana cikin sahihul bukhari Allah ya shiryar da mu shi yasa kar kai ai kai ka tuba mana wannan aqida ce irin ta bani isra'ila a ce kai zalunci kai ka tuba aqida ce ta bani isra'ila kai ka san haramun ne sai ka ce bari kai ka tuba dubi ayan annabi ya kuma ba abin da suka ce kenan ba suka ce mu je ni watakunu min ba'dihi qauman salihin daga baya ma zama mutanen kirki sai mu tuba ai kaga sun san laifi ne sai suka kiru da mu zuwa wajen yi. Allah ya shiryar da mu. To sayyidina Umar yake a kyautata waɗannan mutane da suka yi hijira da jininsu aka taimakawa addinin musulunci. Jama'a wani tun daga Makka har Madina a ƙafa ya taho fa ya gudu ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zainabu cewa ubanta ce wallahi tun da na musulunta kace ba ni hijira to sai na aje maka abin kunya a garin nan, ni kuma zan daina ci in daina sha har in mutu a zo ane maka goli ka kashe yarka da yunwa. Kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku ya ga kai yan nan da gaske take fa sai kira wanda ya ce ke rufa mana asiri ka ɗora ta a raƙumi ka kai ta wurin Muhammadu ka dawo. Ka duba kwananta uku ba ta cin abinci, ita so take sai ta je ta sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina. To a ce yanzu an yi wannan musuluncin kuma sai ta ga gwamnoni suna wucewa da zindima-zindiman motoci, sarakuna mota kilomita biyu saboda Allah, amma ita tana gefe tana sai da rogo da dinkin da kuli. In ce Allah ya isa kana jin ba za ka yi hadari ba? Saboda Allah, ku dubi wannan zalunci jama'a. Ka je ka dubi wata tsohuwar mai sai da gyada a yanzu, wallahi kar kai mamaki da ita aka yi kamfen Neho da NRC da wane ne da wane ne. Amma yanzu ƙarshe ba ta da jali na naira 50, gyada take kasawa yan primary suna siye. Don Allah ba ku cuce ta ba, za ku iya da zunubin wannan tsohuwar. Sayyidina Umar yawo yake da daddare, duk yan tsofaffin nan ba ɗa ba jika ba kaza sai je hura mata wuta da daddare ya mata rushi yadda za ta ji ɗumi. Tsohuwa dare yayi sai ta yi ta makyarkyata ta kasa bacci, sai mata shimfiɗa ya hura mata ya gyara mata abubuwa, maganin sauro ne a duk a mutunta ta, sannan sai ya wuce ya tafi. Haka yake Sayyidina Umar yana nan sai karo da wata mata, sai ji tana Allah ya isa tsakanina da Umar, sai ce subhanallahi. Kuma Umar me yayi ha ake kai shi wurin Allah? Kuma sai ya kwankwasa kofa, baiwar Allah lafiya, me ya faru? Su suna da tawali'u jama'a, ba rawani suke gashi nan dami guda ba, ba abin da ya shafe su, ba riguna suke sa ba. Sayyidina Umar rigar shi kwaya ɗaya mishi ya ite mallaka kwaya ɗaya, ba wani rawani zai sa ba yadda da an gan shi dama an san shi. Su kuma ba a yin postansu, ba a yin hotonsu, balle ka ce ka taɓa ganin shi a hoto yanzu ka gan shi za ka gane. Su ibadar rahmani ne, allazina yamshuna alal ardi hauna, bayan Allah ne tafiyarsu suke cikin lumana akan hanya. Saboda haka ya kwankwasa kofa bata gane Umar bane, domin bata taɓa ganin ga gunkin shi nan an sa a kofar gari ko gashi nan ana nuna NTA ko a'a, ba abin da ya shafi Umar. Al'amarin shi yana da sauki, sai ka same shi yana kwance a gindin bishiya. Kafiri aka zalunta a Sham, dan gwamna na Sham ya zalunci kafiri, sai ya taho Madina kawo kara. Ya zo bayan gari sai ya ga wani mutum a kwance, sai ya haure shi ya ce ka muje ka nuna mini mai gidanka. Ya ce wa? Ya ce khalifan musulunci, an zalunce ne ka na kawo ka? Ya ce ni ne. Ya buge shi ya ce kai ana magana shugaban kasa, kana magana kai matsiyaci talaka. Sayyidina Umar ka gani, yanzu a ce yayi katuwa fada da dawaka, ya tsinka gan shi dole ka san shi ne ko? Amma ba abin da ya shafe shi, yana zaune da la'asar, wallahi sai ka huta. In ka duk waɗannan fada da bodyguards kowa ya kauce, sai ka ci dukiyar wani yake harin ka. Amma kai kanka kana dami da yunwa, wa yake jin haushin ka kuma? Yace ni ne Umar, ka gaya min abin da ya dame ka. Yace kai ne Umar da gaske? Yace babu shakka ni ne Umar, ka faɗi abin da ya dame ka, zan maka magani insha Allah. Sai da ya kalma shahada tukuna musulunta. Shi yasa tarihin musulunci ya nuna sahabbai in suka shiga gari kafin su muku wa'azi sai suke kunu amsalana, ku yi kokari ku zama irin mu. Yanzu wannan musulmi zai daga wa kafiri hanci yace zama irina, irin ka macuci, mashayin giya, mazinaci, dan damfara, azzalimi. Amma su da yake sun shirya sai su ce kai kafiri, kai kokarin zama irina. Kai yanzu waye kai da zaka ce irin ka? Anta dajjalun minad dajajila, dajjal ne kawai. Amma su da yake sun shirya, kuma wallahi a da a jahiliya su ne fasikan jahiliya, su ne mashaya giya, su ne yan tauri, su ne yan fashi da makami, duk wata barna ta jahiliya wallahi sai da suka yi. Amma da suka zo da yake da gaske suke musulunci, sai da suka waye gari kamar mala'iku ne su suke yawo a bayan ƙasa. Saban Allah ba sa son su ga ane, akwai wanda ya ga ana saban Allah sai ya hau makyarkyata. Makyarkyata ya hauyi kamar abin da ya ba wai shi ya gani ya ane, sai ya hau makyarkyata haka. kai ka san tun anan duniya akwai bambanci tsakaninka da su ko to ahir wallahi da ka bude baki ka zage su musuluncin ka zai tarwatse. Jama'a mun gane wannan ko wannan kafiri sai da ya musulunta sannan ya ce yanzu kai ne shugaban kasa amma dan gwamnan ka yana can yana wulakanta jama'a. Sayyidina Umar ya sa aka dawo da gwamnan aka cire shi aka nada wani akan kafiri kwaya daya. Kafiran ba za su fahimci da gaske ake musuluncin ba. To Sayyidina Umar shi yake cewa kar ku zalunce su amma ku wulakantar da su. Ina ma'anar wulakantar da su duk abin da ya zanna girmamawa musulunci ne ba za a yi wa kafiri ba. Ba za a bar matar kafiri ta sanya hijabi da doguwar riga ta rufe jikinta ba. A'a, in za ta sa za ta sanya hijabin da doguwar riga amma ba kutankwacin yadda jikinta zai rufe ruf ba, aka ce sai ta tsage iya kaurinta da an ganta an ga kafira ce. Kaga ba a girmama ta kamar yadda aka girmama musulma ba, amma kuma Umar yace ka a zalunce su. To Sayyidina Umar kenan yana yawon nan da daddare ji wannan mata tana fitowa sai ta ce Umar ai Allah isa ta ce ki saurara ba wa Allah me ya zafi. Ta ce ya tura mijina an kashe shi a wurin yaki ga ƴaƴa ya bar mini marayu ba abin da za su ci na hura tukunya na dora dutse na zuba duwatsu a ciki yara inda lallashinsu sun kasa fahimta ta. Umar ya ce ba wa Allah ki yi shiru ina zuwa. Ya ruga da gudu ina kenan residential villa kenan gidan shugaban kasa kenan ya ruga da gudu gidan shi yaje ya taso first lady matar shi kenan ya taso ta da gudu ki taso lafiya tace ina lafiya ice ina lafiya ga wata talakatanta ne mun Allah ya isa ki taso ki dauko tukunya akan ki. First lady ta dauko bakar tukunya akan ta ba goggoro ba fa ba goggoro ba a'a bakar tukunya ta doro akan ta shi kuma ya doro buhun gari ya taho shugaba mai cikakken iko suka taho ya zo ya hura wuta. Mai bada labari abokin Umar ya ce wallahi sai da na tausaya Umar da naga Umar ya kwantar da habashi yana hura wuta gemin shi yana sharar kasa shugaban kasa gemin shi na sharar kasa yana tukawa talaka tuwo. Sayyidina Umar ya ce in gari ya waye bai wa Allah ki jefa da Umar amma kake bada labarin sharri ki faɗa alheri. Da ta je ta kawo kanta sai ta ga ashe shine Umar sai za ta hau makirkita ya ce ba komai ki kwantar da hankalinki baki laifi ba. To daga nan ne aka kula da haƙoƙin irin waɗannan. To daga wannan lokacin duk wani yaro ƙarami Umar sai sa aka yi rijista shi duk wata ba akwai wani kamasho da ba a aika mishi wanda za a rinka ci da shi abinci. Ka gaya min yaron in ya girma ba zai ce Umar radiyallahu anhu ba. To abin da ake so kenan sai kun kyautata wa na ƙasa da ku za su taso suna yaban ku. Ina fatan jama'a mun fahimci wannan. Yanzu yara ba sa zuwa makaranta saboda me kun ki biyan malaman kuɗin albashi wanda ya kamata. Har yaushe za a ce malami ya wata guda yana karantarwa a ce an kawo 1,200 ko da 800 an bashi an zalunce shi. Ko da shi kadai ne gauro yake tilon shi bai da kowa 1,800 sai mishi kadan. Jama'a mun gane wannan da kyau. To amma sai ka ga yanzu ya ƴaƴan talaka ba sa zuwa makaranta. Yanzu duk wanda bai da halin ya saka dan shi a private school da zai biya kuɗi shikenan ba abin da ya shafe su su kuma sun yi shiru babu ranar gyarawa. Saboda me ƴaƴan su sun wadatu daga su je makarantun primary irin waɗannan na gwamnati. Ƴaƴansu sun wadatu daga su tafi irin waɗannan makarantu na secondary na gwamnati sun gyara makarantun federal government na secondary ko kuma su tura ƴaƴansu ƙasashen Ingila da sauransu. To shi yasa sai kuka ga Allah ya nemi su ainihin wato mummunan sakamako irin na mummunan aikin da suke sai su tura ƴaƴansu Ingila karatu ko America sai ƴaƴansu dawo da jita sun zama mawaka. Ƴaƴan talakawan kuma suna nan suna kuddufawan haka wannan shi zai zama lauya in uban wancan mai kudin ya ci kudin ya kama shi ya daure wannan shi ne zai zama kaza likita in gaiwa ta kama shi zai farke shi duk sai kaga haka Allah yake musu kyakkyawan sakamako na irin ainihin aikin da suke aikatawa. Jama'a mun gane wannan da kyau ko. To Sayyidina Umar kenan jama'a yake wasiya a kula da haƙƙin waɗannan talakawa sannan sai ya ce an ya'rifa lahum haqqahum shugaban kasan da zai mai makwafina ya san darajar waɗannan mutane. Almuhajirun al-awwaluna dinnan suna da daraja jama'a saboda darajarsu a nan duniya kafin su mutu kakafsai da Allah ya ce ya ba su aljanna. Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladhina tabauhum bi ihsanin
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
Allah yace waɗanda suka shiga musuluncin nan da farko mutanen Makka da suka yi hijira da sauran mutane ma da suka yi hijira don ba daga Makka ne kadai aka yi hijira ba jama'a. So Abu Huraira ai su ma muhajirai ne. Abu Huraira ma hijira yayi amma ba daga Makka ba daga Yaman. So Abu Musa al-Ash'ari su ma muhajirai ne amma ba daga Makka ba daga Yaman. To duk waɗanda suka yi hijira suka taho Madina da waɗanda suka tarbe su suka ainihin mutunta su a Madina din nan da waɗanda suka biyo bayan su sai Allah yake da kyautatawa. Su waɗancan tunda sun kyautata babu buƙatar a faɗe, amma su waɗanda duk za su biyo bayan su Allah yake sai in sun kyautata irin nasu Allah yake ya yarda da su ya amince musu, sannan kuma su ma zai musu abin da za su amince da shi gobe kiyama. Tun a nan duniya ma sun yarda da Allah, abin duk da Allah ya yanka musu shine suka yarda da shi. Sannan sai Allah yake ya tattalan musu aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudanuwa a ƙarƙashinsu. Don haka Imam Suyuti a cikin tafsirin shi Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil ma'asu ya kawo cewa da za ka rantse da Allah akan cewa duk wani muhajiri duk wani ansari ɗan aljanna ne, yace rantsuwarka ta yi babu kafara akai, kai daidai tunda Allah ya ba su aljanna. To mutanen da Allah ya ba su aljanna don Allah me zai sa ba za a san darajar su ba, me zai hana a mutunta su? Sa'annan yace wa yahfaz lahum hurmatahum, a kiyaye musu alfarmar su. Yanzu don Allah wannan wulakanci ya wuce a ce tsohon soja ya je yaki Kongo ya je yaki kaza, a ce yanzu yana can GRA yana gadin wani saurayi dan shekara 30 ko 40, saurayin nan ya fito ya harare shi ya zage shi ya wulakanta shi, shi kuma yana durƙusa yana cewaran kai dade kai hakuri bacci ne ya kwashe ni a yafe ni, yana wulakanta shi don Allah kun kiyaye alfarmar su? Ba ku kiyaye alfarmar su ba, ba ku mutunta su ba, kun wulakanta su. Allah zai wulakanta ku tun daga nan duniya har kiyama, matakar ba tun za ku kai kuka ba su darajar su ba. Da babu ne sai kowa ya zauna cikin wahala, haka manzo Allah ya rayu. Babu to kowa babu, akwai sai manzo Allah ya wadata kowa, haka al'amarin yake. Shi yasa in ka zo sai manzo Allah ya dauki rago 100 sai baka rago 100 tunda ya wadata, amma in babu fa sai a ce ka hakura tunda shi ma ya hakura, amma shi yana wadace. Ku kuma kuna cikin tsanani an yi zalunci akan haka tunda dukiyar ta gwamnati ce. Wa usihi bil ansari khairan, yace mutanen Makka waɗanda suka tarbi musulunci ne ma halifan da zai zauni bayana ne mai wasiya, wasiya alheri ya mutunta su. Alladina tabawwa'u ad-dara, waɗanda su ne suka zauni ƙasar Madina. Wal imana, kuma mutane ne masu imani. Min qablihim, tun kafin muhajirai su zo su zauna a Makka, waɗannan mutane mutanen ansar su ne suka ainihin zauni ƙasar Madina. Yace a kiyaye su. An yi qubala min muhsinihim, wanda duk ya kyautata a karbi kyautatawar shi, a yabe shi a mutunta shi. Wa an yi ufa an musiihim, wanda kuma duk ya nuna na yi kuskure a yafe a kauda kai. Wa usihi bi ahli al-amsari khairan, mutanen da ke sauran garuruwan musulunci irin su Kufa, irin su Basra da sauran kasashen musulunci, to inne wa halifan musulunci wasiya, wasiya ta alheri, ma'ana kan ya zama shugaban kasa ya gyara garin su, ya gyara mutanen da ainihin suke nashi ne, ya gyara kibiyar mulki. Amma sauran garuruwan da ke kewaye a basu ba wutan lantarki, ba ruwan famfo, ba albashi, babu ainihin kula da maganin asibiti, ba abin da ya shafe su da waɗannan al'amura, kan ya zan shugaba ya haka? A'a, sauran garuruwa ma lalle a mutunta su a kula da su. Fa innahum, domin su waɗannan garuruwa da waɗannan ainihin musulmi muhajirai da ansar, rid'ul islami, su ne rufin asirin musulunci. Don Allah, jama'a, duk inda kaji ana cewa federal capital, a ce nan ne cibiyar mulkin kasa. In a ce duk gaba ɗayan jihohin babu su, to waɗanne jiho ina ake mulka kenan? Shin zai yiwu cibiya amma babu ciki? Ba zai yiwu ba. Ashe jihohin nan da ƙananan hukumomin nan da talakawan da ke ciki suke rufawa federal capital asiri, suke lullube babban birnin tarayya. To lallai a mutunta mutanen garuruwan nan. Wajubatul mali, kuma suke tattaro dukiya, duk dukiyoyin ba daga nan ne ake samu? To sayyidina Umar kenan, Allah ya ƙara mishi yarda, yace a kula da mutanen garuruwan nan, saboda su ne riga, su ne mayafin musulunci, su suke lullube da asirin musulunci, ka a ci amanar su. Wajubatul mali, suke tattaro dukiya. Wa ghaidul aduwi, sannan su suke fusatar da makiya. yanzu a ce jama'a din Najeriya nan a ce birnin tarayya ne kawai, ba rana ɗaya America za ta kawo hari ko Rasha ko wata ƙasa ba, amma yawan mu ba za mu iya ƙara lokaci guda ba, sauran jihohin da ke kewaye da birnin tarayya nan ashe suna ƙara wa birnin tarayya kurjini, to dan me za a wulakanta su? Duk wutan Najeriya a janye ta a koma da ita birnin tarayya, duk ruwan famfo in ka bude shawa a birnin tarayya kamar zai fasa kanka saboda ƙarfin ruwa, ruwa mai daɗi kamar Swan Water, amma a garinku duk ruwan famfo ka tara shi ka gani, me bambance shi da ruwan kogin garinku? Dan maganin da ake digawa sun kwashe sun kai kasuwa sun sayar wa ɗan koli, sai su sako muku ruwan kawai sai ya taho haka ruwan rijiya ruwan kogi, kana ɗiban ruwan famfo ka aje a bokiti an jima sai ga ƙarƙashin shi da ƙasa. To yaushe ake rayuwa irin wannan? A ce ana rayuwa cikin adalci, sai a ce a yi addu'a. Wallahi kar ku zama kiristoci fa, kiristoci su ne da an yi wa'azi minti biyu sai a ce a rufe ido za a addu'a, addu'a minti 15 karatun minti 5 saboda son banza. Jama'a aiki ake son nan a yi addu'a, ba kawai haka a yi zancen banza sai a ce a yi addu'a, a yi ta addu'a kawai a yi abin nan, sai an yi aiki, sai an bai wa haƙƙin mai haƙƙi haƙƙin shi. Sannan sai ya ce wa an la yu'khadha minhum illa fadluhum ar-ribahum, sannan mutanen garuruwa kar a karbi zakka ko wani abu daga hannunsu sai abin da ya zama wanda ya rage na daga cikin dukiyarsu, sai abin da ya kai zakka, sannan kuma a karba a bisa son zuciyarsu, ka aje kawai a kwace a taushe a zalunce su, fili ne a kwace, gona ce a kwace, rijiyar man fetur ta fito a gonar mutum ko ta fito a gidan mutum, addinin musulunci ya ce tashi ce ba ta gwamnati ba ce, tashi ce addinin musulunci ya ce, gidan shi ya haka yana haka rijiya ko masai, sai ya gano wata rijiya ta gwalagwalai ko wasu ƙarau ko wasu ma'adinai, addinin musulunci ya ce nashi ne, sai ya kasafta kashi 5 sai ya bada 1/5 sadaka shi ne khumusi, sauran kuma nashi ne. Addinin musulunci bai ce rijiyar man fetur in ta fito gidanka ai shi kenan wannan dukiyar ƙasa ce, a dukiyar ka ce kai ka sai pejin nan ka samu rijiyar man fetur a ciki ko ka samu duk abin da ka samu naka ne, sai ka bada 1/5 shine haƙƙin Allah a ciki, sauran kuma ka je kai sha'aninka da shi. In gwamnati tana so sai dai ai ciniki miliyan nawa a baka kuɗin ka tab, kar aje abu dare a kashe ka dan a kwace wannan abu a hannun ƴaƴanka, an zalunce ka, ranar da za a biya ka tana nan zuwa. Shi yasa ku tabbatar da cewa wallahi duk wanda kuka zalunta ku marmaza ku nemi da haƙƙin shi tun kafin ranar alkiyama. Sannan Umar ya ce wa usihi bil a'rabi khairan, khalifan da zai zauna baya na ko shugaban kasan da zai maye min, in ne mai wasiya game da mutanen ƙauye ya kula da su ya rike amanar su, fa innahum, domin mutanen ƙauye asulul arabi su ne asalin larabawa, duk wanda ka duba duban shi da kyau ba daga ƙauye yake ban ba daga ƙauye yake ba, mahaifin shi daga ina yake, in ba daga nan kakan shi daga ina yake, duk zaka ga in ka ga birni ko bariki sai ka ji wannan ba Sokoto ne, wannan ba Kano ne, wannan ba Kebbi ne, wannan ba Gamfari ne, wannan duk an zo an cika bariki, in aka tashi komawa sai kowa ya koma ƙauyensu. To mutanen ƙauye din nan Sayyidina Umar ya ce a mutunta su, su ne asalin musulunci, su ne ainihin asalin larabawa, wa maddatul islam, kuma da su musulunci yake alfahari. Wallahi mutanen ƙauye sai an mutunta su, aje a kai musu haƙoƙin su, aje a kai musu addinin musulunci. Idan ba ku kai musu haƙoƙin su ba, ba ku kai musu addinin musulunci ba, to kiristoci sa taso tun daga Ingila su ƙetara su shiga ƙauyuka su je su maida musulmi su ridda, maguzawa su shigar da su addinin musulunci, su kai musu injin jajjage su shigar da su ainihin cikin addinin Kirista, su kai musu injin jajjage da injin nukan gari da asibiti da komai su kafa musu a wannan wurin, sai su ce to shekara nawa kuna tare da su waɗannan, sun yi muku ba su yi muku ba? To yanzu ku ba ku ganin kyautata da muka yi muku? Me zai hana ku shiga addinin mu noma kuma ku rinka yi wa mutanen ku haka? Duk gashi nan kana ga kewaye da munan Zaria da kewayen Katsina da gefen Kano, duk galibin maguzawan sun zama ainihin kiristoci. Me yasa? Saboda ba a bi irin wannan wasiyar ta Umar ba. To kuma kowa ya ga irin barnar da take faruwa, irin wannan barnar ce take faruwa, waɗannan maguzawan in suka yi ƙarfi sai su shigo sai su ce sai a ba su sarautar wannan garin. Yaya za a ce su suna kiristoci a ce har yanzu musulmi ne zai ci gaba da shugabancinsu? Ba sa yadda. Kowa da ya ga ta'adin da yake faruwa a nan, to da an bi su an kai musu addinin musulunci da wuri da musulunta su kai, to amma sai aka rinka zaluntar su, sai a je a yi musu rubutun sha, sai a je a karbi zakka a wurin su. Wai har zakka ake karba a hannun maguza fa a kasan nan, zakka sai kaga musulmi wai sun tafi karban zakkar hatsi, dawa da masara da sauran abubuwa wurin maguzawa shekara tari, su sun iya karban zakka amma ba su iya su musuluntar da su ba. Randa duk wani ba maguje ya ce zai musulunta kuma ran nan bala'i ya haushi, don haka yana sha'awar musuluncin amma sai kyamata, don me? Sai ya kawo rago, wani ma sai a ce sai ya kawo ragon uban shi da na uwan shi sannan da nashi, sannan malaman su ce akwai kwadago akwai aiki sai ya gabatar musu, sannan in ba haka ba Allah ba zai karbi musuluncin shi ba. Kai ka ce su annabawa ne da Allah ya turo su zama wakilai akan jama'a. Wa an yu'khadha min hawashi amwalihim, sannan sayyidina Umar ya ce in an tashi karbar zakkar mutanen kauye din nan, to a karba daga ainihin wato dukiyoyin su waɗanda suke kananan dukiyoyin, kar a je karban zakka a dubi kafceciyar saniya ko wani rago wanda yake uban garke, a je a karbe, a sai a dubi abin da yake ya dace a karba, wanda la barara wala dirara, ba za a cutar da shi ba, shi kuma ba zai bari a cuce shi ba. Ka a je a dauke babbar saniya, ka kuma a je a dauko dan maraki, ko a je a dauko dan karamin dan akuya a yi mishi adalci. Wa taruddu ala fuqara'ihim, in aka karbo zakkar kuma to a mai wa talakawan da ainihin aka karba na wannan gurin. Wa usihi bi zimmatillahi, jama'a sayyidina Umar wasiya fa yake tunda mutuwa ta zo mishi, wasiyar nan kuma sai kasarta ta jama'a jama'a, ya fara da musulmin farko, sa'annan waɗanda suka biyo bayan su, sa'annan musulmi mutanen ƙauye, sa'annan sai kuma ya ce khalifan da zai zo bayana in ne mai wasiya bi zimmatillahi wa zimmati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya kula da alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan Yahudawa da waɗannan Kiristoci waɗanda suka yadda za su zauna ƙarƙashin hukumar musulunci, za su dinga baiwa musulunci haƙoƙin shi na jizya da makamantansu, to a kula da haƙƙinsu. Sai ce an yi falahum bi ahadihim, a cika musu alƙawarinsu, ka a ha'ince su, ka a zalunce su. In aka yi alƙawari da kafiran amana za su rinka bada kaza, to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace in ka kama wani daga ciki ka kashe ba za ka shiga aljanna ba ma, yace kanshinta ma ba ka ji. Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihul Bukhari. Saboda kai wa Allah ta'addanci ne, ka ci amana da amanar manzon Allah kuma, saboda su sun bada amana kansu ne a bisa, sun tabbatar za a kare su a ƙarƙashin dokar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa an yuqatala min wara'ihim, sannan kuma a rinka yaki ta bayan su, ma'ana a rinka kare su. In aka ce waɗannan Kiristoci ko Yahudawa sun yadda za su zauna ƙarƙashin mu suna biyan mu jizya, to duk wanda yazo zai yaƙe su daga wani maƙiyinsu na gefe guda sai mu je mu tare su, saboda mu iyayen gidansu ne. To waɗannan irin matsalolin zaka ga su ne maka wahalar fahimta a yanzu da kake rayuwa ya zama Kiristoci ne kuma suke sama, sai abin da suke so, sai irin tsarin rayuwar da suke so, sai irin addinin da suke so, sai irin tsarin da ilimin suke so, sai ka ga al'amarin ya maka wahala. Amma fa Allah yana da doka a kanka, yana da doka a kaina, yana da doka a kanmu. Yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, waɗannan da basu yadda da Allah da ranar lahira ba, ku musulmi to ku yaƙe su. Wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq, sannan ba su haramta abin da Allah da manzon Allah suka haramta, kuma addinin da suke bi ba addinin gaskiya bane. Minan ladina utul kitaba min qablikum, daga cikin Kiristoci da Yahudawa da aka ba su littafi kafin ku, Allah ya ce ku yaƙe su, in ku ba ku yaƙe su ba su za su yaƙe ku jama'a. Ku ji wannan dokar Allah ce, Allah ya ce ku yaƙe su, addinin da suke bi addinin ƙarya ne. Sannan abin da Allah ya haramta musu a dokarsu ba sa haramtawa, abin da manzon Allah ya haramta musu ba sa haramtawa. Addinin da suke bi addini ne wanda yake lalataccen addini, ba sa bin addinin gaskiya, sun lalata addinin saboda son zuciya. Allah ya ce ku yi ta yaƙarsu ba ranar ƙaƙƙautawa, hatta yi utul jizyata an yadin, duk wani kafiri sai ya ba da jizya a madadin shi kanshi. Wa hum sabiruna, a cikin ƙasƙanci. To dokar Allah kenan, to in suka fara ba da jizyan nan, to an yi alƙawari za a kula da haƙƙinsu kenan. Duk wanda ya zo zai afka musu sai a kiyaye shi. In ya zama kuna wa'azi sai wani kafiri ya zo ya ce ina son ya zo in zauna cikin wa'azinku in ji, babu laifi, za a zo da shi har cikin masallaci, za a shiga da shi jama'a. Masallacin Ka'aba ne aka haramta wani kafiri ainihin ya shiga. Amma in ba haka ba, hadisi sahihi yana cikin sahihul Bukhari, hadisin Sumamatu, kafiri ne aka kamo shi, amma da aka kamo shi sai manzo Allah ya sa aka daure shi a cikin masallaci. Bukhari ya yi hujja da wannan akan za a iya shigar da kafiri cikin masallaci inda ba na Ka'aba ba, da aka daure shi kwana da kwanaki. To yadda ka gan mu haka, su ma wasu ɗabi'un haka, wasu matasan suke cikin sahabbai, wannan sahabbai je su zazzage shi, kafirin banza kafirin wofi, gashi nan mun kamo ka, yanzu ƙarya ta ƙare, ka ce oba dai an ƙi a musulunta, mu ga ta tsiyar, ba zan musulunta ba, dai ku kashe ba to ku kashe, amma dai ba zan musulunta ba. Manzo Allah da yake yana da saukin hali, afuwun anil zallati hatta ka annahu sawa'un alayhi man yuti'u wa man ya'si, haka alfazazi ya siffanta manzo Allah. Yi bi manzo Allah, yace manzo Allah afuwa ce da shi game da duk wanda ya mai laifi, duk wanda ya mai kasasaba sai laifi, kai sai ka ce ma da mai yabon manzo Allah da mai zagin shi kamar duk ɗaya ne shi a wurin shi, biya ya ce gaba ɗaya al'amarin shi sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah da ya fito sai yace ku kwance shi, ku rabu da shi, ku rabu da shi. Ana kwance shi sai ya ji daɗi, kuma to tunda ba dole bane, ba da tsiya bane, sai ya ce zan musulunta yanzu. Da ya musulunta shi kenan sai aka ce je wanka. To dukkanin masallacin ba Ka'aba ba, kafiri zai iya shiga sai in bukata bata kama ba. To kafiri ya zo ya ce yana son ya zo ya ji wa'azinku, a wurin wa'azi ne, kar ku ce kana arnan da kai zaka zo ka ji wa'azinmu, me ya haɗa mu da kai? A'a, Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikina istajaraka, in wani cikin mushrikai wani kafiri ya ce ina son in shiga alfarmakka, in zo in ji wa'azinku, Allah ya ce fa ajirhu, ka saka shi cikin alfarmakka ya zo ya zauna, hatta yasma'a kalamallahi, har ya ji magana Allah, ya ji wa'azi. In ya gama ji, in kuka bar shi ɗan iskar anguwa za su je su nemi shi yaho, sai Allah ya ce ku ɗauke shi ku kai shi har anguwa, so summa ablighu ma'amanahu, ina ne in kuka kai shi ya natsu, ba za a yi mai yaho ba, ba za a cutar da shi ba, ba za a afka mishi ba, aka ce ku kai shi har wannan gurin ya zo ya ji wa'azin. Wallahi tallahi, da a ce da dama ana barin kiristoci da sauran makamantansu su zo su zauna a tsanaki su ji wa'azozinmu, wasu fitintunin da ba su faru ba. Saboda abin da yake faruwa, waɗannan fastoci nasu da ko gani maƙaryata ne, ba sa gaya musu gaskiya, azzalumai ne. Saboda in sun gaya musu gaskiya game da mu musulmi, game da addininmu na musulunci, to za su musulunta su mabiya. To don haka kullum sai dai su gaya musu ƙarya, sai in kwatance ya tashi ne suna son su samu kansu daidai, to sai su yi wani kwatancen da musulmi don su samu kansu daidai. Misali, ba dukkan Kirista ba ne fa yake zuwa coci ya sujuda. Idan oga ne ya je kamar minista ko wani famsa ko wani director, in an yi sujuda an yaga dama shi zai ƙi, saboda don me zai sujuda tare da talakawa, shi mukamin shi ya wuce wannan. Sai wani fasto ya miƙe ya ce ku ba ku ganin musulmi ne, wanda ya sai stand up they all stand up, wanda ya sai prostrate they all, ba ku ganin musulmi in suna sallah, an ce su miƙe tsaye sai ga kowa ya miƙe, in an ce su yi sujuda sai ga kowa yayi, in an ce su zauna sai su zauna. Wai kabbara nan da liman ke cewa Allahu akbar to stand up ce, da an ce su miƙe sai ga, to kaga anan suna misali ne da musulmi kawai don su samu shawo kansu. Amma in ba haka ba, ba sa gaya musu gaskiya game da mu. To don haka jama'a, wallahi da wani kafiri yana sai da kemis a anguwarku ko yana sai da wani abu ko kusa da kasuwarku, sai ya ce shi ko yana son yau ya zo ya ji wa'azinku, sai ka ce ka zo mu je. Zai sai ka samu liman, liman wannan abokin harkar kasuwanci na ne, yana jin kasatin wa'azinmu, amma yau ya ce zai zo ya ji wa'azi, sai a bashi wuri a cikin masallaci ya zauna ya ji wa'azi, sai ya zauna ya ji wa'azi. Da haka zai fahimci wasu abubuwan da fastocinsu suke gaya musu ƙarya ne, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dangane da su. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato sayyidina Umar, ya ce ainihin a kiyaye waɗannan mutane, wala yukallafu illa taqatuhum, ka a dora musu jizya sai abin da za su iya biya. Jama'a, kun ji adalcin musulunci, kar a dora musu jizya sai abin da za su iya biya. A ka'ida ta addinin musulunci, idan musulmi yana zuwa Kano ya siyo kaya ya kawo nan Zaria, ko yana zuwa Enugu ya shigo da kaya ya kawo nan Zaria, tunda Zaria kasar musulmi ce, shi kuma musulmi ne, to a ka'idar musulunci babu wani haraji da za a dora mai saboda kayan da yake shigowa da su. Amma in kafiri ne zai shigo da kaya kasar musulunci, to shi za a dorawa kuma kar a zalunce shi. Wannan magana tana nan ko cikin mukhtasar, in ka duba kar a sake a zalunce shi. idan jizya za a dora mishi kar a sake a cuce shi a dora mishi abinda aka san zai iya biya domin so ake a bi shi yadda yake zai kai ga shiga addinin musulunci jama'a musulunci fa ya ce a dibi wani bangare na daga cikin zakka wanda rukuni ce cikin rukunai biyar na musulunci yace a baiwa kafiran da ake tattashin zuciyarsu kafiran da ake ganin cewa waɗannan ana kyautata musu za su iya shiga addinin musulunci addinin musulunci yace ayi musu haka ko kuma musulmin da ake ga suna da raunin imani za su iya reverse su koma da baya aka ce za a iya tattashin zuciyarsu to in yanzu musulunci ya dubi zakka wanda haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin musulunci yace za a iya diban wani bangare daga ciki a baiwa kafirai dan menene kuma za a zalunce su akan nasu abin da suka mallaka don haka ba daidai bane in ka san ka taba zalunta shi ko kafiri ne kamar mai da haƙƙin shi falamma qubida to sayyidina Umar yanzu ya gama wasiya jama'a to bayan ya gama wasiya sai ne sai cikawa tunda dama ya taho gargaran mutuwa ne falamma qubida yayin da sayyidina Umar ya rasu aka dauki ran shi Allah ya ji kan sayyidina Umar Allah ya kara sayyidina Umar yarda Allah ya hada mu da sayyidina Umar a aljannar firdausi Allah ya kara mushi daraja bayan da sayyidina Umar ya rasu kharajna sai muka fita in ji amru dan maimun kenan dama su ne manyan yan jaridu duk inda aka juya suna nan da kayan daukar rahotannin su kharajna bihi sai muka dauki Umar muka fita da shi fan talaqna namshi sai muka ainihin tafi da sayyidina Umar muna tafiya ainihin da gawar shi fa sallama Abdullah ibn Umar sai sayyidina Abdullah dan Umar dan gidan Umar kenan yaje ya samu Aisha yayi mata sallama ma wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu wannan waki yace inna min al ajaib wal ajaib jummatun abun mamaki ga ruwa kana dauke da shi amma kishi zai kashe ka raƙumi a dora mishi tanti tanti na dama idan jama'a basu manta ba Umar da yazo rasuwa yace a je wurin Aisha a roki arzikin ɗakin ta dan filin nan da ya rage ko a hada shi tare da kaburkan abokan shi ga kabarin Annabi ga na Abubakar ga kuma nashi Aisha tace ta yi izini sayyidina Umar yace in na cika kai Abdullahi a rungumi gawata a kai kofar ɗakin Aisha a ce Umar na sallama fa Umar na gaisuwa yana roƙon arziki in kin yarda to yace mai yiwa ganin ido na ne ina da rai yasa ta yarda in na mutu mai yiwa ta ji abin ba dadi don Allah ku duba adalcin Umar fa Umar fa baya son yayi zalunci jama'a daidai filin da zai kwanta ne kawai a matsayin kabari amma bai son ya kwanta a na haramun to shine Abdullahi dan Umar sai aka dauki gawar uban shi Umar aka je fa qala sai yace yasta'zinu Umar ibn al-Khattabi Umar dan Khattab fa yana roƙon izini jama'a tun makonnin da so gabata na gaya mana haka ake a musulunci in ka je gidan mutum aladabi na musulunci ba cewa za ka yi ana sallama da wani kawai a faɗi sunanka haka tsarin musulunci yace ko wasiƙa za ka rubuta ka fara sa sunanka wannan ka'idar bature ka aje mishi ka'idar shi gefe guda da formal da informal address duk wannan informalities ne ka bar wa bature ka rikitan shi kabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari ya rawaito hadisi anan kitabul badi'i bil wahyi manzon Allah yanzu wasiqa yana fara da sunan shi ne bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila fulanin kaza kaza haka sunnar wasiqa take ba farawa ake diya sa to kaji ma ka ce mishi sa kaga ya tashi aiki a kai da sunan ka zaka fara daga wani zuwa wani haka sunnar wasiqa tace ko ogawaye shi kai ba musulmi bane kai musulmi ne shi yana bin ka'idar addinin shi ne duk waɗannan ka'idoji da ko gani jama'a ka'idoji ne na kristoci hadisin yana cikin nan Bukhari wasiqa ce manzo Allah ya rubuta zuwa ga Herakal sarki ne na Romawa sarkin kristoci a kasar Italy yana ana fara karanta wasiqar sai sarkin fada ya miƙe ya kirari yace a yaga wasiqar tunda ya fara da sunan shi kaga an saba wasu tsarin su kenan to shi kuma tsarin manzon Allah kenan zai fara ya fara da sunan shi shi yasa an zaka fara wasiqa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu misali takarda daga wani zuwa wani bayan gaisuwa kaza kaza sai kuma ka ci gaba da jawabin ka kaga daga ƙarshe babu buƙatar sai an sa yours faithful yours sincere yours wane ne an gama tun farko ba ka sa sunan ka ba mas'ala ta kare dan haka jama'a mu musuluntar da tsarin wasiqar mu mu bar bin waɗancan tsare-tsaren nasu in an juya muke addinin mu muke bi kuma you are so fanatic akan addinin ku kuna da bakin ra'ayi akan addinin ku, dan haka mu ma muna da gaskiyar ra'ayi akan addinin mu. Allah ya shiryar da mu. To sayyidina Umar sai aka ce yana neman izini. To in ka je sallama gidan mutum sai ka ce wane yana sallama da wane, kaga mas'ala ta fito karara. Amma ana sallama da wane, ana sallama da wane, waye yake sallama? Ko neman izini, karka ce wani na neman izini ga wane waye ya shigo, sai ka ce wane na neman izini. Kuma karka ce malam wane, kai tawali'u Bahaushe, ya kamata ka gane wannan kalmar da kake faɗi tana da tsada. Wani ya girmama ka da ita ya ce maka sannu malam Musa ko sannu malam Idi, to shikenan. Amma kai ka ce malam Musa na sallama da malam Idris, a'a, ba kai tawali'u ba. Ai a tsarin Bahaushe man aka ce malam wane sai ce almajirin wane ne, kafin girman kai ya hau mutane kenan. Amma yanzu baka ce mai malam wane ba sai ai masifa da shi, to ce mishi malam wane dan a zauna lafiya. Da zai zo wuciya ka ce assalamu alaikum ya Idris, sai ki amsawa wai dan me kace ya Idris, wai sai dai ya malam Idris. To ya malam Idris, Umar na roƙon izini akan a rufe shi a ɗakinki. Qalat, sai ta ce adkhiluhu, ku shigo da shi. Ai tunda na ba da izini shikenan. Fa udkhila, sai aka shigo da shi. Fa udai ahunalika ma sahibaihi, sai aka sanya kabarin shi tare da kaburbukan ainihin abokan shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin Abubakar da Umar. Annabi da ya rasu nan aka rufe shi, Umar Abubakar da ya rasu aka rufe shi, na Umar ma da ya zo ya rasu nan aka rufe shi. Sai alfazazi ya tattara kaburkan gaba ɗayansu, sai ya waƙe su, ya musu addu'a. Alfazazi, ka je ka karanta tarihin alfazazi, fa har Imamu Zahabi sai da ya tarihin alfazazi a Siyaru A'lamin Nubala. Ka san kai ne baka san alfazazi ba fa. Jama'a, ku rinƙa yin adalci, don kun ji ƴan ɗariƙa sun ɗaukaki ishiriniya sun kai ta inda bai kamata ba. Ku kuje ku yi bincike, kar ku yi irin yadda wasu suke dangane da Annabi Isa. Yanzu kiristoci sun ɗauki Annabi Isa sun kai shi muƙami na Ubangiji. To kar kawai ka buɗe baki ka zagi Annabi Isa, ka ce a to ba ana da'awa Allahntaka gare shi ba. A'a, shi ma da yadda da wannan abun ba bai ce ayi ba. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, haka zai ce wa Allah, ban ce da su ba sai abin da kace in gaya musu. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, cewa ne su bauta Allah shine Ubangiji na shine Ubangijinsu. Jama'a, to ba daidai bane ka bude baki ka zagi Annabi Isa. An gane wannan? To in ka gane haka, kar kawai ka bude baki haka siddar, ka zinduma wa Sidi Abdul Qadir Zagi. Sidi Abdul Qadir babban malami ne na Ahlus Sunna, daga cikin malaman salaf, malamin malamin Ibnu Taymiyya ne. Kaga ko wannan kadai ya ishe shi daraja. Ibnu Qudama malamin Ibnu Taymiyya ne, shi kuma Ibnu Qudama almajirin Sidi Abdul Qadir ne. Don haka in kana karanta littafan Ibnu Taymiyya, zaka ga Ibnu Taymiyya ne wasida Abdul Qadir addu'o'i na alheri. To ka bar munanan kalmomi da ɗan ɗariƙa Qadiriyya suke dangantawa zuwa ga Sidi Abdul Qadir, ka je ka kama zantukan alheri. Me ya hana ka ka ɗauki littafin Siru Alamin Nubala, ka ga tarihin Sidi Abdul Qadir? Wannan littafi ne wanda Zahabi ya rubuta. Zahabi kuma almajirin Ibnu Taymiyya ne. Yana labari ne da tarihin hamshakan malamai akan kowane fanni. Ko injiniya ne kai ka kware, ko da ba ma guje ne kai, zai kawo tarihin ka. Don ya ce Siyaru A'lamin Nubala, jam'in sira, siyar, tarihi na manyan hamshakai haɓakakkun malamai a kowane fanni. Ƙwararren likita amma ba ma guje ne ko kirista ne zai kawo tarihin shi. Ƙwararren injiniya musulmi ne ko kirista zai kawo? Haka ƙwararrun malamai na musulunci, ka je ka ga irin yabo na alheri da yawa Sidi Abdul Qadir. Shi yasa Sidi Abdul Qadir mutumin kirki ne, wanda duk ya zagi Sidi Abdul Qadir yayi istighfari, ya roki Allah ya yafe shi, yayi kuskure. Maganar farko kenan. To haka in ka komo bangaren abin da ya shafi alfazazi, wasu suna zagin alfazazi mai littafin ishiriniya saboda kasancewar sun ga cewa ƴan ɗariƙu ne da sauran mabiya bid'a suka zage dangane da karanta ishiriniya. Wasu kuma suna duban irin munanan kurakuran da ke cikin ishiriniya, shi yasa suke amfani da wannan, suke zagin mai ishiriniya. Wannan kuskure ne. Duk abubuwan da ya na kuskure kakaf, ko da kana ganin abin ya kai ga taɓa haƙƙi ne na Allah, to ka neman mishi kyakkyawar mafita, ka neman mishi kyakkyawar mafita. Domin ne ya fito ne daga kyakkyawar mafitar. Ina muka gane haka shine yabon manzon Allah yake zai. Manzon Allah yake yabo. Yabon manzon Allah ko koyan zuba a hana ka ba. Kai ne Bahaushe, kai ne Inyamuri, kai ne Bayarabe, kai ne yare ka ba, ka iya yaranku ka kware, ka zauna ka tsara waƙe kai bi manzon Allah da shi matukar babu shirka, babu bid'a, kuma bai shagaltar da kai daga karatun Alkur'ani ba. Babu wanda zai ce kai bid'a a cikin musulunci. Saboda ya tabbata manzo Allah yana nan da su waɗannan mayaban nashi, irin su Hassan ibn Thabit da irin su Abdullah ibn Rawaha, duk manzo Allah ya yarda da su. Har manzo Allah in yayi sallar asuba sai ya zauna gaban masallaci, Hassan sai ya koma can sahun baya sai ya zauna yana yabon manzo Allah, yana yankar mushrikai, yana musu zambo. To Allah ya yi mishi baki, shi Hassan akwai baki, in yayi maka waka ya kamba maka sai a saka maka Qur'a yanzu nan. In yi maka waka ya kwashe daraja ka sai a ji ba a kaunar ka, abun kunya sai ka kasa fitowa. To amma kuma matsoraci ne, ma'ana yana da baki amma kuma babu ba karfi, rago ne wajen wannan, wallahi musta'an. Shi yasa wani lokaci da aka je yaki aka bashi jiran mata, sai wani kafir ya kawo farmaki sai ya fada cikin mata, sai wata ta namijin tsaye ta mike da takobin ta warta ki kafirin, ga namiji kuma ya gudu cikin mata. To Hassan kenan. Amma wajen waka alhamdulillah Allah ya mai fatahi akan haka. To da manzo Allah ya san wannan mutum akwai baki, Larabawa kuma ya waka na daga cikin abin da suke cin yaki da ita, to sai ya sa shi ya nemi shi waka, ya mai wa mushrikai zambo, sai ya ce ahjil mushrikina, kai wa mushrikai zambo, fa inna ruhal qudus ma'aka, mala'ika jibrilu na tare da kai. Kaga an karfafe shi kenan. To saboda haka alfazazi ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ainihin yabi manzon Allah wasu wuraren da yabon Allah. Wani abin shi ne zai tsara yabi manzon Allah da shi, wani abin kuma zai yabi manzon Allah ne da yabon Allah. Kamar inda yake cewa alam yuqsimur rahmanu bin najmi izhawa ala annahu ma balla qattu wa ma gawa, yace a'a ba manzon Allah ne Allah ya rantse da cewa da dai ba batacce bane shi, ba halakkake bane. Kaga wannan jini idan hawa ce, Allah ya yabi manzo Allah da ita, shi kuma sai narke ta mai da ita wake. Kaga nan ya yabi manzo Allah ne da yabon Allah, akwai wanda zai yi yabon kanshi. To anan sai a auna a ga abin da yake daidai, sai a dauka abin da ke kuskure, sai a aje akan ka'idar da suka ce zinul qawla in hawalta madha muhammadin wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izun. Duk sanda ka zo za ka yabi annabi, ka auna kai da za ka yi waken, kar ka yabi duk abin da bakin ka ya faɗa ka bi, ka auna. Yace domin duk magana akwai daidai, akwai kuma sabiyar baki, akwai abin da baki yake wuce ka'ida, to ka rinka auna kaka sakare bakin ka linzami. To wannan alfazazi da ya rubuta wannan ishiriniya, sai da ya zauna a minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina a cikin masallacin annabi ya karanta ta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To don haka alfazazi ba kafiri bane, amma muna so kai kuma ka fahimci wani abu, kai kuma lallai ka tabbatar da cewa alfazazi akwai abubuwan da ya faɗa na kuskure. Al-Imam al-Busiri mai al-Burda ka tabbatar da cewa musulmi ne ba kafiri ba, amma akwai abubuwan da ya faɗa na kuskure. Wallahi wannan ita ce gaskiya kawai. Amma a ce duk abin da ke cikin al-Burda daidai ne, duk abin da ke cikin ishiriniya daidai ne, ko kuma kai ka ce duk abin da ke cikin al-Burda ko ishiriniya kafirci ne, ko alfazazi kafiri ne, ko busiri kafiri ne, wallahi kai yauta. A'a sai a tsaya ai kalimatu haqqin wa insaf, ai adalci. Waɗannan malamai ne masu kaunar manzon Allah, musulmi ne, amma sun zo da manzon Allah sun yi kuskure. Inda suka yi kuskure a bayyana kuskuren. To galibin abin da yake damun mutane, mutanen mu suna da wata irin kwakwalwa da fafiya marasa daukar fahimta. In ka zo ka yabi malami gobe kuma ka ce yayi kuskure a wuri kaza, sai a ce kai ne fajiya kuma ka yabe shi. A'a, yabo baya hana kuma ka kuskurantar da shi. Shi yasa kuka ga suke cewa muna magana da warwara game da malaman fiqh ko Imam Malik. Imam Malik sai mu ce babban malami ne, malamin sunna ne, babban dutse ne ma a cikin ilimin hadisi. Amma kuma goban aka ce Maliku ya kuskure, sai ce jiya kuma fa suka gama yaban shi, kuma ka jiya suna zagin shi, to wanne za a dauka? To kaga kai ban kaura ta shiga kwakwalwarka. Ai annabi ne kadai yake zama, duk inda aka bude baki sai yabo, ba a kuskurantar da shi. Amma bayan haka har sahabbai duk yadda kaji muke yaban su wata ran zaka ji an ce amma ga inda aka samu kuskure tare da su to duk wanda ya zan yana kafirta ko yana zagin mai kuskure ya zama dan bid'a duk wanda ya zama kuma yana daidantar da kuskuren mai kuskure shi ma ya zama dan bid'a dan haka lallai sai mun zama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata sai mun zama al'umma adilai Imam Malik babban malami ne yadda duk kake tunanin malami Imam Malik ya kai malamin hadisi ne malamin fiqh ne malamin tafsiri ne ya kware to amma a wuri kaza yayi kuskure to ana nan har yanzu kar ka ji an ce babban malami ne ka dauka to ya za a ce kuskure to haka mas'alar take jama'a ko anan gida lallai dole in yi wannan tambihin kafin mu tafi da nisa za a ji muna yabon Malam Abubakar Mahmudu Gumi wata ran da mun ce yayi kuskure sai a ce nan nan kuma sun yabe sun ce babban malami babban alƙali kaza yaya kuma yau aka ce yayi kuskure a wannan ba zai hana shi yayi kuskure ba ka tabbatar da wannan wallahi inna la na'taqidu al-isma li ayyi basharin siwa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wani mutum kakab da ka sani a cikin al'umman nan tamu ba wai kudirce ya kubuta daga kuskure da sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqidar mu ɗan shi'a ne suka ce limaman su 12 ma'asumai ne daga kuskure da zinubi suka ce dan da zai yi a ce limami ɗaya daga cikin limaman nan 12 zai yi kuskure to ai da ba zai yi ba ya zama liman ba kenan wanda kuma duniyan nan ba zai yi ta zauna ba dole sai da Annabi ko da wasiyi wanda Annabi ya wasiya ya rike kujerar shi ko kuma da wani ainihin wato shugaba ga'idi kamar Mahdi kenan suka ce to ba zai yi ya zama wani shugaba daga cikin shugabannin nan kuskure ya afka mishi ba ko kuma wata kauciya yace in kuma ba haka suka ce ba haka ba a amince da shi ba kenan to kaga wannan aqida ce ta ƴan Shi'a dan haka wanda duk yace Imam Malik baya kuskure to jinin shi'anci ya fara shigar shi wanda kuma duk ya bude baki yana zunduma wa su Imam Malik zagi ko kuma wasu manyan malamai na musulunci to ya shiga bid'a bid'a kuma ta iyayen ƴan Shi'a sune khawarijawa to menene abin da yake daidai shine bin hanyar salaf ayabi mutum akan daidan shi a kuma bayyana kuskuren shi ba dan a zage shi ba sai dan wannan kuskuren kai ya zama matsala ga al'umman musulunci shine kawai ashe wannan ya nuna kuskuren ma ba kowanne ake dakowa a bayyana ba sai wanda aka zai zama matsala ga al'umman musulunci amma wanda aka san ba zai tasirance al'umma ba sai a ga baki ai shiru game da wannan to haka malaman salaf suke kuma mu mun gaya muku muna bin tsari ne na manhajin salaf saboda haka sai ku hakuri da mu a hankali har kafin ku fahimci yadda manhajin namu yake kafin ku fahimci mazhabin mu kafin ku fahimci aqidar mu domin kun saba da waɗanda suke bin dariku ko waɗanda suke bin mazhabi guda daya ko kuma waɗanda suke bin wasu aqidoji na asha'ira da makamantansu a kashin gaskiya mu ba mu da ɗaya daga cikin waɗannan kakar mu a wajen aqida ba asha'ira bane in ka dauko mu wajen mazhabi mu ba malikiya bane tsakanin mu da Allah ba mu takaitu ga mazhabi daya ba in ka dauko mu wajen mashrabin mu mu ba ma bin dariƙar wani shehi kakab a duniyar nan duk abin da ya shafi mashrabin mu na zikiri ne ko na shiriyar mu ko na neman tsarkin zuciya a cikin alqur'ani da sunna ne muke daukowa sunna din sahihiya in ba haka ba ba ma daukowa daga wani malami to in ka fahimci haka sai ka bi mu a hankali domin kai mai yiwa ka saba sai dai ka ji ana taya ban Imam Malik duk matsala kuma in yazo da ita ko ta saba Qur'ani ta saba hadisi sai a dauke ta abi a to mu kan in Imam Malik ya bada fatawa ka aya karara ga hadisi karara wannan magana ta Malik ta saba sai mu aje maganar Malik sai mu dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi wa kanmu adalci mun yi wa Malik adalci ba kuma zamu zagi Malik ba za mu soke shi akan wannan kuskure ba sai mu mishi addu'ar Allah ya yafe shi jama'a bana tunanin akwai wani musulmi da ke saurare na anan a yanzu ko kuma wanda zai ji ni daga baya a kasar wanda zai musun irin wannan tafarkin kuma da a ce kun bi wannan tsarin wallahi da kun ga al'amarin ku na da'awa yayi kyau amma ku ce kadai duk abin da malaman fiqh suka faɗi shi za ku tsaya akai to za ku shiga cikin rikici mai yawa tsakanin ku da alqur'ani da hadisi saboda zantuttukan duk da ba na Allah ba akwai rikici a cikin su haka Allah yake
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Da Qur'ani ba daga Allah bane da an samu rikici mai yawa a ciki, amma da yake daga Allah ne fa babu rikici a cikin shi. To haka sunna ma tunda daga Allah ne take, to babu rikici a cikin ta. In ka ji rikici game da Qur'ani ko sunna, a kwakwalwarka ne aka samu rikicin. Kamar in ka tashi zazzabi, in ka dauki siga ka sa a bakin ka sai ka ji ba dadi, madara ba dadi, da zaki da garbi da duk waɗannan abubuwan ba su da dadi a bakin ka. Shin sukarin ne ba zaki? Madara ce ba garbi? Naman ne ba zaki? A wannan tangarda a bakinka take. To duk sanda kake ganin akwai rikici a Qur'ani, rikicin ba a Qur'ani bane, a kwakwalwarka ne aka samu rikicin. Kamar yadda sukarin can an diba an zuba a harshen da yake lafiya lau, zakin shi zai bayyana. To haka Qur'ani nan ana diban shi aka zuba shi da hadisin nan a kwakwalwar da take lafiya lau, sai a ji ma'anar ta bayyana. Amma kai akwai tabuwa a cikin kwakwalwarka ne, ana bukata akai ka psychiatric almana malamai insha Allah. Allah ya shiryar da mu. Sayyidina Umar ya ci gaba da ainihin wasiyya, wato bayan da ya gama wasiyyar shi ya rasu, ya zanga shi ainihin an rufe shi, shine muka ce alfazazi sai tattara waɗannan kaburbuka guda uku. Ya ce salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafsin. Ya ce tsira da amincin Allah su tabbata akan kabarin Ahmad, manzon Allah kenan. Ya ce ana Ahmad, yana cikin sunan manzon Allah Ahmad, ba Ahmadu ba. Bi halatta a musulunci ka sa ɗanka Ahmad, a ji ana ce mishi Ahmadu, bin shedan ne ko a ji ana cewa Ahmad? Sai dai Ahmad. Muhammad ka a ce mamma ko mammalo, an yi saɓon Allah, a Muhammad. Adam ka a ce Ado, a bashi yadda yake. Jama'a dubbin shedan ne irin waɗannan sunaye da ake canzawa. A sa wa ɗa Ibrahim, a ji ana ce mishi Iroro ko Iburo ko duk. Kai kuma da yanzu an makara yanzu Iburon suke ce maka, to sai ka bi su a hankali. Don ɗan Adam da ka ce ba ka san suna ka, za to wanda ma bai san sunan ka ba sannan zai sani. Wallahi kana makalewa ko na gyalle su nan, sai ka ji wani yaro ya ce Iburo. Wallahi shi kenan, sai su mai da kai wani abin tonon fada. Shi yasa in suna gaya maka suna ba ka so, na bara suke gaya maka ko menene suke, sai ka bi su a hankali. Wani ya ce maka na bara ko ya ce maka Iburo, sai ka ce kaga suna na Ibrahim, ka rinka cewa Ibrahim, ya fi daɗi. Almana za ka yi, amma wallahi zan kai mutum yan sanda, za ka iya kai tudun waɗannan yan sanda gaba ɗayansu? Ba za ka iya ba, hankali za ka bi da dabara ake yin abin. Allah ya shiryar da mu. To shine sai ainihin alfazazi yake cewa tsira da amincin Allah su tabbata ga kabarin Ahmad annabi kenan, da kabarin Abi Bakar, da kabarin Abi Hafs Umar kenan, Abu Hafsin baban zaki, Sayyidina Umar kenan. Dan dibirishin kunyar shedan da Iblis ba sa hada hanya. Ba shi dai Umar baya ganin shedani, amma da zarar Umar ya biyo hanya, shedan ya biyo hanya, sai ga kai akwai maza a hanyar nan, bari mu koma. Rijalun kenan, la tulhihim tijaratun. Allah ya kara mushi yarda. To shine sai ainihin yace falan ma furiga min dafnihi, da aka gama rufe Umar, ijtama'a ha'ula'ir rahab, inda kuma ta ba akwai mutane shida, waɗanda mutane shidan nan sune Sayyidina Ali da Uthman da Zubairu da Talhatu da Sa'ad da Abdurrahman. Sayyidina Umar yace ya kafa su, sune committee shawarar zaben shugaba bayan shi. To da aka gama rufe Umar, sai waɗannan committee sai suka yi taro. Faƙala Abdurrahman, sai Abdurrahman ɗan aufin sai ya ce ij'alu amrakum ila salasatin minkum, ya ce cikin mu shida ina ba da shawara, cikin mu shida ɗin nan to mu zaɓi mutum uku daga cikin mu su tsaya takara, tunda mu shida ne. Faƙala Zubair, sai Az-Zubair ɗan Awam ya ce kad ja'altu amri ila Ali, ni kan na sakawa Ali ƙuri'ata, shi ne ɗan takarata. Az-Zubair ɗan Awam kenan ya ce ni Sayyidina Ali ne na mijina, na zaɓe shi. فقال طلحه طلحه دان عبيد الله سيتي قد جعلت امري الى عثمان ني كما عثمان ني دان تاكراتا. وقال سعد سعد بن ابي وقاص يتي قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف ني كما نا سكا قرئاتا نا زادي عبد الرحمن دان عوف وند يفاره magana kenan shine na dan takarar kunga su uku sun hakura sun tura mutum uku to haka rayuwa take. Ku daina fada akan an sa wani mai wa'azi ko an sa wani mai jawabi ko liman, dole dai liman ɗaya za a sa. Idan dukkan ku kun kai ku 70 za ku shiga babbar mota, dukkan ku direbobi ne, duk kishin ku dai dole guda ɗaya ne zai ja. In kuwa ka ce kai ba za ka yarda ba sai dai a raba, ɗaya rike sikiyarin, ɗaya rinka murɗa giya, ɗaya yana danna totir, ɗaya yana taka kulotch, to ina ga babu inda za ku kai, za ku kife duk ku 70 ɗin nan. Dole ku haƙura da ɗaya ko? To malamai ku rinka haƙuri, ɗan siyasa ku rinka haƙuri. In aka ce malamai goma ne a masallacin nan, to in aka zaɓi ɗaya ya zama liman, don Allah ku danne hassadar malanta, ku yadda ku bi shi. Ka ce ko da dai ya yi, amma dai bai iya nahau ba, ɗan tajwidin dai ga shi nan dai abubuwan dai babu laifi dai. A'a, ka haƙura don Allah, karkata da fitina a cikin musulmi. In ƴan siyasa ne aka fitar da wani aka ce shi, to ku ba shi goyon baya a kai ga nasara. Kai kuma da aka naɗa ka zan limamin juma'a ko na idi ko na salawatul khamsu ko limamin anguwa, kar ka ɗauka fa kafi kowa. A'a, ka rinƙa kana neman shawara wurin jama'a don al'amari ya tafi, kar ka zama kai ne wuka da nama. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? To kuna ga yanzu gashi uku sun zaɓi uku, su uku sun haƙura. Abdurrahman bin Auf shi ya fara magana. Abdurrahman bin Auf an zaɓe shi, amma Sa'ad bin Abi Waqqas wanda sayyidina Umar ya ce ni kam na fi son Sa'ad ya samu khalifancin nan, amma in bai samu ba, wanda duk ya samu to lallai ya zaɓi Sa'ad ya zama ɗaya daga cikin ƴan majalisar shi. To kun ga Sa'ad shi sai ya haƙura, ya janye, sai ya tsaye da Abdurrahman. Zubair kuma sai ya janye, ya tsaye da Aliyu. Talhatu kuma da Bahaushe yake cewa Talha, sai mai da shi ainihin wato ba ya mai da shi tsa. Talhatu kuma ɗan Ubaidullah sai ya janye shi kuma sai ya saka sayyidina Usman. To yanzu mutane uku ke takara kenan, Usman, Ali, Abdurrahman, dukkan sunan su ya fara da ainun. Haka khalifofin musulunci, wannan wane? Abubakar ne sunan Abubakar. Ai, Abubakar ba sunan shi bane, alkunya shi ce. Abdullahi da ainun sunan shi ya fara, sai Umar da ainun, sai wa Usman da ainun, sai Ali shi ma da ainun, dukkan su hudun da me sunan su ya fara. To nan ma gashi ƴan takaran ma da ainun sunan su ya fara. In ka koma wurin malaman ilimin hisabi, suna nan zankama a cikin garin Zaria a Soro da Kano da Sokoto, sai sun fitar maka da wani karatu mai ban sha'awa a ƙarƙashin wannan matsalar. Mu ce yanzu mu ba ita ce matsalar mu. Wa qala Abdurrahman, sai ainihin Abdurrahman bin Auf yace ayyukuma tabarra'a min hadha al-amri fa naj'aluhu ilayhi. Abdurrahman bin Auf din nan sai ya miƙe. Wallahi akwai abin da yake, in ka san kai dattijo ne ka cancanta, ka rinka miƙewa kana magana, in baka miƙe ba sai ta ɓaci. Sayyidina Annabi Yusuf yana ji yana gani Ministry of Agric za ta lalace, sai ya ce ij'aluni ala khaza'inil ardi, da ya ga ma'aikatar noma da harkar abinci za ta lalace, sai ya ce kai ni na yi agric, na iya aikin noma, na ƙware, a sa ni in zama ni ne minista a rinka kula da wannan harkar. Duk abin da ka ga zai lalace, to a nan ya halatta ka nemi a saka ka don ka gyara ko kuma ka saka wani. Don haka Abdurrahman sai ya miƙe tare da cewa yana cikin ƴan takarar, sai ce ayyukuma tabarra'a min hadha al-amri fa naj'aluhu ilayhi. Ba su uku ne ƴan takara ba, da Abdurrahman da Ali da Usman ko? To yanzu Abdurrahman shi sai ya janye kanshi, sai ya basu su biyu kenan, shi ya haƙura, saboda su abin da suke nema musulunci ya asirin shi ya rufu. Sai ya ce daga cikin kai Aliyu da kai Usman, cikin kuwaye zai janye ya bawa ɗan uwan shi, mu danka al'amarin nan a hannun shi. Wallahu alaihi wal islamu la yanzuranna afdalahum fi nafsihi, Allah da musulunci su sa mishi ido su ga cewa menene wannan mutum zai aikata. Cikin kuwaye zai janye, mu bar wa Allah amanar al'amarin, Allah madaukakin sarki ya kular mana da shi ya ga menene zai aikata mana. Musulunci da musulmai su sa mishi ido. Shi yanzu Abdurrahman ya haƙura daga takarar, sannan wancan da ya zaɓe shi fa, jama'a bai tsalle ya ce ya zan zaɓe ka kai kuma ka bani kunya, sai ya haƙura, tunda su gyara suke nema, tunda dai dole mutum ɗaya za a zaɓa. Fa uskita shaykhani, sai waɗannan dattawa biyu sai suka yi shiru, kamar an ce su yi shiru, sai aka yi shiru da su, sai suka yi shiru ba su ce komai ba. Sayyidina Ali bai ce na janye ba, Sayyidina Usman bai ce ya janye ba, sai suka yi shiru. Fa qala Abdurrahman, jama'a dan haka ake son a samu ƙwararru a cikin harka. Shi yasa kullum muke cewa dattawa da kuke baya-baya kuna cewa waɗannan yaran, waɗannan samari, waɗannan, ku ne wa kanku jafa'i ne. ku shigo cikin mu abinda kuka ga mun yi kuskure ku gyara mana abinda yake daidai ku karba ku tabbatar da shi in ba haka ba kuka bar mu to duk abinda muka sharbo dai fa a madadin ku haka abin yake a madadin ku muke duk maganganun da muke a madadin ku duk abin da muke cewa don haka in kun ja da baya waɗannan yara bari a ga bayan su ina za ku ga bayan mu Allah ya so in mu yan shekara kaza mun kare yan shekara kaza za su taso idan yau za mu kare irin mu yana da yawa to saboda haka kaga yanzu nan ga dattawa irin su Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri shine sai ya miƙe yaga al'amarin nan inda musa baki ba sai ya lalace idan ba ku je kun sa baki game da harkan matasa ba in suka je suka yi kone-kone ko suka yi kashe-kashe na farko wa za a kamo liman to ya zai sallar juma'a kenan to da liman ya ce ba ruwan shi na biyu wa za a kamo sai ya ce ina shugaban kungiya to ba an warga da shiri ba shugaban siyasar musulunci shugaban sallar musulunci dai an kwashe sai ya rage ina sallah ina shugabanci a musulunci to dan haka wallahi in matasa suka tayar mu abu sai ku shiga ciki akwai wani malamin mu Sheikh Ali Nasir al-Faqih wani professor ne a Madina a kulliyatul hadisi sharif a jami'ar islamiyya yana karantar da aqida yace matasa a Madina da suka fara bin manhajin salafiyanci sai suka yi kuskure aka samu karatu bai wadace su na salafiyancin ba domin wannan salafiyanci da kake ji wallahi duk yadda ka kware amalantar tariqa ko amalantar kungiyanci ko amalantar mazhabanci ran da duk zaka kama salafiyanci sai ka je ka koya ba zai yiwu kawai ka iya marsan da aka kawo jirgin sama ka tashe shi ba zai yiwu amma da fijo aka kawo sai ka tashe ta in ka murda giya ka gaba ta shiga gaba ba sai ka murda ta dama sai ka tashi sai ka ce waki wannan lalata ne kuma ƙarya ne te maka to kaga wannan zaka iya dabara amma harkar salafiyanci duk yadda ka kai ga ƙwarewarka a malamin kungiya ko malamin dariqa ko malamin shi'a ko malamin mazhabi in zaka shiga salafiyanci sai ka je an koya maka komai aqida ne ibada ne mu'amala ne saboda a tsari wanda ba na salafiyanci ba yanzu sai ka je nan da nan sai ka watsa kaulafa yanzu sai ka ce ba abun wannan sallah a salafiyya suna taka tsantsan ne saboda suna koyi da salaf sannan salafiyya duk yadda baka son su in suka tashi magana kanka sai sun yi adalci duk siyarka ba za su zalunce ka ba sai sun faɗi gaskiya to kaga duk abin da ba salafiyanci ba ko khalafiyanci kenan to akwai zalunci a cikin shi wanda tunda ba kungiyar ku daya ba da ka tashi jawabi akan shi duk karatun sai ka ce jahili ne bai san komai ba amma salafiyya sai sai a malami ne sai dai akwai dariqa kuma kaga sun faɗi abin da ko shi ya ji ba zai ran shi ba zai baci ba gaskiya malami ne amma akwai dariqa misali a wurin shi wane mutum ko jahil sai haka mun fahimci kaga in ya ji ran shi ba zai baci ba ya san an yi mishi gaskiya an yi mishi adalci to haka to malamin namu Ali Nasir al-Faqih yace da matasan suka taso yace sai mu dattawa don ya kai shekara kamar 80 da wani abu yace da matasan suka taso sai suke fahimtar to duk malamin da ba salafi bane gaba ɗaya ma ba za a karanta littafin shi ba to kun san al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani mai littafin Bulughul Maram a wajen aqida ash'ari ne a wajen aqida shi shi ash'ari ne shi yasa an kana karanta Fathul Bari zaka ga in yazo wajen da ake magana game da siffofin Allah sai ga yana kwana da abun abun bai mai dadi yadda yake so saboda abun baya tafiyar mishi yadda yake so don haka aka samu malamai suka yi ta'aliki ko da an danganta a ta'alikin ga bin Baz aka yi gyara ga duk abin da ke cikin Fathul Bari dangane da siffofin Allah wanda shi Ibn Hajar yake dan kokarin kawar da abun sai ya ce a'a Ahlus Sunna sun tafi akan duk hadisi ko aya in ta siffanta Allah a batta a zahirinta ko a ba hadisin a zahirin shi mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan matasa a Madina duk wanda yake da Fathul Bari sai suka rinka fito da shi suna konawa to shine malamin namu Ali Nasir al-Faqih yace sai muka tara su muka zaunar da su muka bincike su dalilan su sai muka nuna musu kuskuren su yace alhamdulillah yanzu sun dawo kan hanya ya bani wannan labari yau kamar shekara 5 da suka wuce abin dube jama'a yanzu babban malami irin Ali Nasir al-Faqih wanda yake professor ne a cikin aqida idan da matasan nan da suka taso suna son su bi aqida ta salaf ya ga suna wauta ya ja baya ya sa ido duk wautar da suka yi a matsayin da yake shi a Madina kuma a matsayin da yake da shi a jami'ar islamiyya ko ka san an je wani wurin sai a ce almajiran shi ne ko da bai san su ba to da ya shiga cikin su ya gyara fa to haka muke so in kuka ce mu yara ne, mu dai mun ga muku mu ba yara bane, yara na bayan uwayensu. In kuka ce ba ku shiga cikin yaran nan saboda kaza saboda kaza saboda kaza, to ku sani duk abin da muke mukan muna da yaqini akan cewa shine daidai. Inda mun gane kuskure ne ba za mu ba insha Allah, don ba wauta muke nufi ba, musulunci muke nufi. In kuka shigo cikin mu kuka nuna mana abin da ke daidai tare da dalilai, dan abin ba kafin ba bane ko nadi tare da dalilai, in muka karba kun ga sai tafiya ta yi kyau. Amma in kuka ci gaba da yi wa kanku jafa'i kuna cewa ba ruwan ku da mu, to duk wanda yake ba mu ba ba ku ba ya san da mu da ku daya ne, to ashe menene mafita gare ku? Ware ku daga cikin mu ko kuma ware mu daga cikin ku, wannan bai taso ba. Ku ce a daina bin musalla dan mun ki shiga kungiyar ku, ko dan muna jilsatul istiraha a cikin sallah, ko kuma dan muna kawo su gyare-gyare akan al'amura, wannan bai taso ba. Kuma shiga cikin mu da muke cewa mu ba kungiya muka kafa ba, balle mu ce ku shigo ku zama a karkashin mu, a'a, abinda muka ce shine ku bi wannan irin tafarkin, domin shine tafarkin ahlus sunna na gari. Mu kuma mu ne muku fata na alkhairi cewa ku din nan so kuke ku kama hanya ta ahlus sunna ta gari. To in kuka shiga cikin tsarin ta nan ne za ku iya gane menene daidai, ku tabbatar menene kuskure. Amma in kun tsaya kuna fada da abin, kun ga abin gajiyar da ku yake, ku gama fada da abin karshen ta gaskiya ta zo ta tabbata ku kunyata. Kuma mu ba mu son ku kunyata, domin in kun kunyata wallahi wani bangare ne na addinin musulunci ya kunyata, domin ku kuna rike da wani bangare. Dan haka rufin asirin kanku, mutunta kanku, shine ku durmusa kanku a inda kuka ji gaskiya ku bita, anan za ku gane abin da yake kuskure sai ku tambihi akai. Amma ku ba ku ainihin kusance mu ba, sai ku je ku ce za ku yi raddi. In kuka ce za ku yi raddi, mu mun san daraja ku, mun san ku mutanen alheri ne, mutanen kirki ne, kuna da malanta. Karshen ta matasan da ke sauraron ku su ba su san manufar ku ta alheri ba ce, ba su san aikin da kuka yi musulunci ba, domin sa'ad da kuke yi musulunci aiki din nan shekaru 20-25 da suka wuce, waɗannan matasan wasu ma ba a haife su ba, wasu kuma yara ne kanana, dan haka su ba su san ku ba, ba su san daraja ku ba. In suka ji kuna karo da abin da aka karantar da su na sunna wanda yake daidai, sai su mutsu-mutsu da ku a ilmance. Kun kunyata abinda kuke wa jagoranci ya kunyata, to mu kuma ba mu san ku kunyata, dan mun san mutuncin ku. Dan haka ku mutunta kanku, ba mu za ku mutunta ba, ba mu za ku bi ba ku bi gaskiya. Allah ya shiryar da mu. Abdurrahman sai yace afa taj'alunahu ilayya wallahu alayya an la alu an afdalukum, yace to tunda kai Aliyu da kai Usman kun ɗaya daga cikin ku ya kasa janyewa ya bar wa ɗaya, kowa yana so, dan Allah ku dauki wannan amana ku danka a hannuna, ni kuma amanar Allah ce na tabbatar muku hagga Allah, na dauki amanan nan akan cewa bazan kauce in yi son zuciya ba, in zabi wanda yake aikin kauce daga wanda yafi falala daga cikin ku, wato zan rike amana in dubi yafi daraja in zaba, bazan yi son zuciya ba, bazan sa san rai ba. Kala na'am, sai suka ce mun yadda zamu baka amana, kai ka zabi wanda kaga yafi daraja. Fa akhadha bi yadi ahadihima, sai Abdurrahman dan Aufin sai ya kama hannun ɗaya daga cikin su, hannun Aliyu ne kamar yadda zaka ji. Fa qala, sai yace laka qarabatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kai dai kowa san darajarka, kana da kusanci da manzon Allah, ɗan mazazar kuke da manzon Allah, da mahaifin manzon Allah, da mahaifinka sun fito ainihin tsatso ɗaya ne, kai a matsayin kane kake da manzon Allah, kai ka aure yar manzon Allah, kana da darajoji, ya kamba ma shi ya bashi darajojin shi. Wal qidam fil islam, da kuma irin ayyukan alheri da kai a musulunci, ko wal qadam fil islam, da irin abubuwan da ka gudana a musulunci, da dadewarka da rigayarka da ka dade a cikin addinin musulunci, ma ka da alimta, wanda kai kanka ka san abin da nake faɗi akan ka gaskiya ne, ba san zuciya nake ba. Kun ji abin da ya ce wa sayyidina Ali, dan haka sai ya ce wallahu alayka la in amma la in amartuka la ta'dilanna wa la in amartu usmana la tasma'anna wa la tuti'anna, ina gama ka da Allah ya Aliyu, idan na azaka ka zama khalifan musulmi za ka yi adalci, sannan idan ainihin na nada Usman ya zama shine khalifa, ka tabbatar min da cewa za ka saurare shi, za ka yi mai da'a. Abin da ya gaya wa sayyidina Ali kenan, kai in na aza ka a khalifancin nan tunda an kun ce kun bani amana wanda din na dora kun yadda in na dora ka zaka yi adalci eh sannan idan na dora Usmanu akan kai zama shine khalifa zaka yadda kai da'a ice eh thumma khala bil akhar sannan sai kebe kuma dayan wa kenan Usman fa qala mithl zalika shi ma ya ga mai irin haka shi ma sayyidina Usman yana da dangantaka jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya auri ɗayan manzon Allah har guda biyu manzon Allah yana girmama sayyidina Usman ran da aka tafi sulhu mutanen Makka suna ganin mutuncin sayyidina Usman sai manzon Allah ya ce Usman ya je binciko mana wani hali ake ciki sai munafukai suka zo da jita-jita cewa ai kafirai sun kashe Usman manzon Allah ya ce wace irin cin amana ke ne ya ce kowa ya miƙo hannun shi ku yi min mubaya'a kan jihadi manzon Allah sai ya ɗaga hannun shi na hagu ya ce hazihi yadu Usman yace jama'a wannan hannun nawa to hannun Usman ne wannan gashi Usman yayi min mubaya'a ya yarda ni shugaban shi ne ma'ana hannun manzo Allah wakilci hannun Usman kenan kowa yazo yayi mubaya'a ana cikin haka kuma sai ga Usman ya dawo aka ce subhanallahi aka ce an kashe kai ce a maganar banza ce suka kawo to Usman aka ce tun daga wannan lokaci wannan hannun nashi bai yarda ya taba al'aurar shi da shi hannun shi na dama ba shike wakiltar wajen mubaya'a ba tare da cewa shi annabi na hagu yasa amma ai hannun annabi na hagu shike wakiltar na dama na Usman ko to ko bukata ta kama Usman yace yana jin kunya ya taba al'aurar shi da hannun nan nashi tunda hannun manzon Allah ya taba tsayawa a madadin shi to darajar sayyidina Usman kenan kadan kenan fa sayyidina Usman kenan har mala'iku jin kunya shi suke yi har mala'iku baya ganin su amma ba sa yadda su hada ido da shi sai suna kauda kai saboda girmama shi dan haka wata ran annabi na zauna Abubakar ya shigo Umar ya shigo cinya annabi tana bude Usman na shigowa sai annabi ya miƙe gyara zaman shi Aisha tace a'a yaya wannan babana ya shigo kuma ba a gyara zama ba shi suriki kaza kaza ga kuma Umar ya shigo shi ma kaza kaza yana auren kana auren shi amma Usman ya shigo yake dan me ba zan ji kunya wanda mala'iku ma jin kunya shi suke to sayyidina Usman kenan aka ce suna yakan bi galibi sunaye sukan bi masu sunayen nan galibi aka ce kakan ga lokacin masu suna Usman suna da dan jin kunya irin wannan amma an dan samu tangar da zai gani angoko yana da rashin kunya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mun ga yanzu wannan sannan ba kyau a sa wa da Usman a koma ana ce mishi shehu eh sakwata zai ku hakuri mun san darajar shehu amma dai ba kyau a sa wa da Usman a koma ana ce mishi shehu ba kyau shi ma wancan Usman din na Sokoto aiki yayi ya zama sheikh to kuna kuwa na aiki yayi ko a sa wa da Usman a koma ana ce mishi zunnuraini ko a sa wa da Usmanu a Umaru a koma ana ce mishi Faruk yaushe yake wannan darajar jama'a yanzu nan garin ba da professor ba daga ka sa danka sunan wannan professor sai ka koma kana ce danka professor ko primary ya gama ne a kira shi da sunan shi dai kawai Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa falan ma akhadha al-mithaqa qala yayin da sayyidina Abdurrahman dan Auf ne wannan alƙawarin Usman ya amince Aliyu ya amince sai Abdurrahman yace irfa yadaka ya Usman ya kai Usman daga hannunka miƙo hannunka fa baya'ahu sai sayyidina Abdurrahman ya miƙa mai hannu ya mai mubaya'a akan cewa shi ya zaba shine khalifan musulunci wa baya'a lahu Aliyu sai sayyidina Ali ma yayi mubaya'a akan wannan mubaya'ar ina ɗan shi'a da ke cewa wai sayyidina Ali ya zauna tun daga khalifancin Abubakar har Umar har Usman akan cewa bai yadda da wannan khalifancin ba har Khumaini yana cewa wai waɗannan shekarun sun zauna shuru ne musulunci bai da shugaba wai ba a fara khalifanci ba sai daga kan sayyidina Ali ya faɗi wannan littafin a cikin littafin shi mai suna Kashful Asrar wai sunan littafin tonan filili ga sahabbai jama'a idan Khumaini da gaske yake yakar kafirai me ya hana yi littafi ya ce tonan asiri tonan filili ga America duk musulmin duniya ba za su yabi littafin ba to amma me sahabbai suka yi Khumaini zai tona asirinsu Allah ya shiryar da mu littafi ne juz'i guda haka kamar girman kawaidi kwatankwacin shi yake to sayyidina Ali gashi sai mubaya'a to yanzu sayyidina Ali ma yayi mubaya'a ga gwamnati azzalima kenan gashi cikin sahihul bukhari dan shi ayakan dako maka hadisi a cikin bukhari yace gashi ai a littafin ku ko sai kace to in dai ka yadda da wannan to ka yadda Bukhari dinnan kuma ya ruwaito Aliyu yayi mubaya'a ga waɗannan gwamnatocin in dai ya yadda da wancan hadisin na Bukhari to yadda da wannan mamana ko ko ilzami zai a can ya rataya maka hujja kuma ba zai yadda da wannan ba to tunda bai yadda da Bukhari ba to dan me zai maka hujja da wannan sai kace a wannan kai ba hujja bane da baka yi mini tunda kai baka yadda ba a to ai ya yadda da wannan tunda gaskiya ce to ya ake ka iya gane waccan gaskiya ce wannan kuma ba gaskiya bace wa walaja ahlud dari fa ba'u sai mutanen cikin gidan sai suka ainihin tawo su ma sai suka yi tayin ainihin mubaya'a gawa ga sayyidina ainihin Uthman jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine ainihin wato hadisin sayyidina Umar dangane da yadda zaka ji sayyidina Umar yake da adalci da mutunta addinin musulunci da sauran ainihin wato al'amuran da suka shafi wannan dangane da waccan mas'ala ta khilafa domin wannan hadisi akwai sauran sharhi da ya rage kadan insha Allah gobe in mun zo zamu yi amma dangane da wannan mas'ala ta khilafa ina son ka fahimci wani abu daya sayyidina Ali hadisi yana nan anan cikin sahihul Bukhari sayyidina Ali da shi da Abbas kawun annabi sallallahu alaihi wasallama Abbas da yake dattijo ne kuma kawun annabi ne wato baffan annabi ne dan uwan uba kenan sai ya ce wa Ali ya kai Ali ka san ni dattijo ne na kware game da harkokin dangi na na Banu Abdul Muttalib abinda nake so da kai duk wani cikin dangi na in ya fara rashin lafiya in mutuwa zai ina kalli goshin shi ina ganewa yake na kalli goshin manzon Allah na gane manzon Allah mutuwa zai mu je mu tambayi manzon Allah kujeran nan tashiwa zai hauta in ya sauka sai Ali yace a kada mu je ka san in muka je zai fahimci muna kwadayi kenan shi kuma ka san baya bada shugabanci ga wanda ke so ka bar kujeran nan in ta fado kanmu mu hauta in ba ta fado kanmu ba mu goyi bayan duk wanda ya hau ya fi mana zaman lafiya wannan hadisi yana cikin sahihul Bukhari yanzu a ce sayyidina Ali yana da wata wasiya da ƴan Shi'a suke da'awata wai an yi ta a can Ghadir Qum yaushe ne za a ce ainihin sayyidina Ali ya ce ka bari in ta fado kanmu mu karba in ba ta fado ba mai mubaya'a to waɗannan hadisai duk suna nan cikin sahihul Bukhari shi yasa jama'ar musulmi sai an karantar da al'ummar musulunci Bukhari karatu na haqiqa wallahi za su zama akan basirar su duk malaman ahlus sunna sai da suka karantar da al'ummar su sahihul Bukhari karatu kuma karatu na haqiqa ba wai karatu na ba a fahimci karatun ba karatu za a tsaya a karanta Bukhari a fede shi yadda ya kamata wallahi Shaukani sai da yaje yana karantar da Bukhari a kasar su Qatar a kasar Qatar sai fitina ta tazo ƴan bid'a suka ce ko a daina karatun nan ko kuma wallahi za a yi ta da zaune tsaye su da ma ƴan bid'a bai suka iya su ba ka yin karatu sai su ce ko a daina karatu ko a yi tashi hankali saboda su sun dade suna cutar mutane idan aka ce an zo ana karatu ana wayar da kan mutane kenan to su ne za su ci su kuma a jikin cuta suke ci tsutsa ne to ya za a yi suka ce ko Shaukani ya daina karatun Bukhari ko za a yi tashin hankali dan ka san ita sunna dama annabi yace Allah zai taimaki addinin nan koda fajiran mutane ne sai ƴan banga suka yi taro ƴan banga ƴan daba ƴan tauri suka yi layi tun daga kofar gidan Shaukani suka yi sahu biyu haka suka ce malam ya dauko Bukhari ya zo ya Bukhari nan a masallaci in ba haka ba nan za a yi tashi hankali to kuma waye bai tsoran ƴan daba yanzu zai yi maka makami dan daba in yace yana son sunna kuma ai shikenan magana ta kare ba dan haka ga Allah ya daukaka addinin musulunci da Umar ba dan daba ne da yake yana son musulunci ran nan sai da aka yi musulunci a waje amma dattawa zai ci tace a kubari mu dan yi sallah dan Allah a ce ba a yadda ba wai ta amma dan daba zai sari kashi ya zama mutuncin ranka ne tuni da ya kashe irin ka goma kafin ya musulunta saboda haka wallahi tallahi jama'a addinin musulunci yana buƙatar har dan daban nan har dan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.